那个你，我那个你，我那个人的阿舅哭得把门也打碎了。
我那个你，
被陪个不是人家吧？
我那个你，
被穿越家阿孙家吧？
我那个你，
被陪阿里瓦哈尼吧？
我那个人的阿舅哭得把门也打碎
了。妈的啦！jama'a masu sauraro mu assalamu alaikum barkanku da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah daya gari banban shirin da ke haska fitila kan rayuwa da zamantakewar ƴan Afrika a sassan duniya musamman ma na kasashen turai a wannan makon shirin yayi nazari kan ire-iren kalubalen da yaran Hausawa da aka haifa a Turai ke fuskanta yayin da suke kokarin ganin sun iya harshen su na gado.
An haife ni a Faransa. Iyaye na Hausawa ne. Adida Hausa suke yi. Na tafi Adida an wana da su ta taso daga gida sun zo. Na fi ziyaran su haka na soma fatan Hausa.
To sai a biyo mu dan ji daga bakin matasa da fashin bakin kwararru kan matakan da za su iya taimakawa raye harshen uwa tare da daga darajar harshen na Hausa. Sunana Ramatu Garba Baba. Madalla. To bincike dai ya nuna cewa a kasashen Turai yaran Hausawa na fuskantar cikas na musamman wajen iya magana da harshen su na gado. Duk da kokarin da iyayen ke yi wajen soma musu magana da harshen tun suna kanana.
Assalamu alaikum. Sunana Awwal Muhammad Sani Junkado. Ina da shekara 24. An haife ni a Faransa. Iyaye na Hausawa ne. Adida Hausa suke yi.
Ban taba tafiya a Nigeria ko Niger. Ban taba tafiya a Afrika. Amma na karanta Hausa a nan da zumunta ina da iyaye.
To duk da haka Awwal bai kasa a gwiwa ba. Ya ci gaba da kokari dan ganin ya lakanci harshen na Hausa.
Na tafi Adida an wana da su ta taso daga gida sun zo. Na fi ziyaran su haka na soma fatan Hausa.
Ban na yi Hausa mai kyau amma ina amsawa.
To labarin Awwal yayi kama da na Sadiq Jibrin da shi ma iyayensa Hausawa ne amma haihuwar Ingila. Da rudin tashi a tsakanin al'adu biyu mababanta. Ya haifar wannan kaso.
Well, my mom speaks to me also. I understand what she's saying. It's just by her face. I understand what she's saying, but she tells me now to repeat what or speak back.
Yace idan mahaifiyata na mun magana da Hausa, ina fahimta. Kawai na mayar da yaran Hausan ke bani wahala.
Astaghfirullah, but it's like
to harshen Hausa dai ya ci gaba da bazuwa cikin hanzari a duniya. Yanzu ta kai Hausa na gogayya da dukkanin manyan harsuna a duniya. Hausawa da dama na alfahari da harshen musamman ma matasan da suka tashi a Turai da ke kokarin ganin su ma ba a bar su a baya ba.
Sunana Hafsa kuma an haife ni a England, London to be precise. To da ake renin mu iyayen mu she suna insisting muna Hausa. Isa ba mu turanci da su. Ko da mun dawo abin nan yarin da ka fi saba da shi shine turanci don ka fita waje turanci da ka yi har ka dawo gida. Isa muna dawo gida na ce muna tabbas dole sai mun yi Hausa. Isa yanzu na je wurin mama na kun na je wurin baba na nace to ga abin da nake bukata in ban fadi cikin Hausa ba tankana. Isa cikin haka nan muka iya Hausan.
To idan muka koma ga masana ilimin harsuna kamar Dr. Umma Aliyu Musa malamar Hausa a Jami'ar Hamburg da ke Jamus ta ce tabbas iyaye Hausa na iya kokarin su wajen ganin yaran su sun tashi da harshen na uwa.
Na san yara kuma ina mu'amala da Hausawan mu wanda suke da yara a nan. Na san cewa sukan samu kansu da kalubale da dama wajen kokari ko kuma yadda za su yi su ga cewa yaran su sun koyi harshen uwa sosai. Saboda idan suka fita waje dama an ce sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi. Idan iyayen ba su ne suka koyar da su harshen uwa ɗin tun daga tushe ba sai zama cewa yaran ba sa kamawa. Shi yasa mukan sanar da iyaye cewa babban abin muhimmanci shine ya zama cewa a koda yaushe idan za su yi magana da yaran su to su yi amfani da harshen Hausa zalla. Sannan kuma bugu da ƙari idan iyaye suna nuna ma yara wasu drama hakanan ko fina-finai na Hausa zai taimaka wajen buɗawa yara kalmomi kai na Hausa wanda zai daɗa inganta yadda suke magana da harshen Hausa. Sannan kuma mukan ga wa iyaye a ƙara da littattafan Hausa ga su nan Burjik akwai irin su taskar tatsuniya wanda Bukar Usman ya wallafa to akwai labarai kala-kala na su gizo da koki duk irin wannan dai kuma ko ma a yanar gizo ne mutum yana son labaran Hausa hakan nan akwai na sauraro akwai kuma na karantawa wanda idan bayan harshe da ake yi ne a cikin gida aka dada cusa yara sha'awar kallon abubuwa na Hausa ko da fim ne ko drama ne ko tatsuniya ko kuma karantawa yakan taimaka musu.
To ga masana a harshen na Hausa kamar Dr. Constance Ismailin Bajamishiya da ta kirkiri littafin bebaye na Hausa da aka fi sani wato da Halima ‘yar Fulani tana dai ganin cewa yanayin rayuwar Turai ya taka rawa sosai a kalubalen da yaran Hausa ke cin karo da su. Sai dai duk da haka ta ce akwai buƙatar a zage dantse don shawo kan kalubalen.
A ƙasashen Turai kalubalen da harshen Hausa ke fuskanta shine akwai yaruka daban-daban da ke kewaye da harshen wato kalmomin waɗannan yaruka irin su Ingilishi ko Faransanci suna shiga harshen Hausa. Da yawa Hausawa da ke ƙasashen waje suna haɗa harshe biyu ko kuma su saka kalmomin harshen da ke kewaye da su cikin maganar su. Haka ma ai'an su haka suke yi tunda suna zuwa makarantu inda ba cikin harshen Hausa ake koyarwa ba. Ko da yake a ƙasar Hausa ma ana samun irin wannan. To, a zamanin mu bunƙasa harshen Hausa ko a ƙasashen waje ba shi da wuya. Tunda yanzu a kafofin sada zumunta duk ana amfani da Hausa. Shafukan sada zumunta irin su Facebook ko YouTube inda ake iya tura saƙo ku tattaunawa da abokai ku kallon fim-fim na Hausa wanda ake cewa Kannywood duk wannan a shekarun baya babu shi. Kuma a ra'ayina kalubalen da harshen Hausa ke fuskanta a ƙasashen Turai a wannan lokacin ya fi kalubalen da harshen ke fuskanta yanzu.
To a yayin da muke shirin nada tabarman shirin, Sadiq Jibrin da a baya muka tattauna da shi ya ce yanzu yana shirin zuwa Najeriya kuma burinsa daya ne ga ya iya harshen na Hausa kafin ya koma Ingila. Yace yanzu ina shirin zuwa Najeriya don na je na koyi Hausa. Na miki alƙawarin idan muka sake haduwa za mu yi hira da ke da Hausa. To da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban. A madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka, Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga birnin Bonn na tarayyar Jamus.